ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدرسة الأدواء والمثلثة بركة مثلثة بركة مثلثة الكوتشي أولا يبتشي من البركة مدالة الأنواع ديو قوات الرمضان في جلد مدرسة صلى الله عليه وآله وسلم أدوه
za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da ɗalibin da ya je wani gari yana karatu, cewa zai iya yin ƙasaru har ya bar wannan garin. Wasu daga cikin malamai na san kamar Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen yana da fatawar cewa matuƙar dai ba ya je da zama ba, matukar dai a matsayin ɗalibi ya je wata bukata ce ta neman ilimi a wurinsa, yana ganin ya halarta ya kasaru, amma kuma yana wajabta masa halarta sallar jami'i. Yana cewa wajibi ne a kansa ya halarta sallar jami'i, yayin da kuma zai halarta sallar jami'i to kaga dole ya cika sallah, domin mazauna ne za su ja shi sallah, idan suka ja suka cika sallah shi kuma yana bayan su dole ya cika sallah. Wannan shine fatawar Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Yana ganin idan sallah ta kubuce masa zai sallace ta, shi zai iya yin kasaru, amma idan ba sallar jami'i ce ta kubuce masa ba, ba shi kadai ne zai yi sallar ba, to wajibi ya bi sallah ya abinan ya bi jami'i kuma ya cika shi sallah. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin matukar dai zai dauki shekaru, ko zai yi shekara ko zai dauki shekaru a wannan guri, to ya kamata ya cika shi sallarsa, ya zama hukuncinsa hukuncin mazaunin gari, saboda haka zai cika sallarsa. To ina ganin cika shi sallar zai fi zama ahwal, zai fi zama ya fi ihtiyati maimakon ya yi kasaru, alhalin kuma cika shi sallar shi ne wajibi a hakkinsa. Wannan shi kuma yana tambaya akan cewa a cikin Alƙur'ani Allah ya ce matan annabi iyayen muminai ne, a wani gurin kuma Allah ya ce annabi ba uban kowa ba ne a cikinku, to waya zai hada tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu? Ayoyin guda biyu ba wani cin karo. Na farko dai dukkan su maganar Allah ce, annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum, wannan maganar Allah ce. Sannan ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, wannan ma aya alqur'ani ce, maganar Allah ce. Maganar Allah kuma babu sabani a cikin su, to law kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Saboda maganar Allah babu wani sabani a cikin ta. Cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewar da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba uban ɗaya ne daga cikin ku ba, abinda ake nufi bai haifi ɗaya daga cikin ku ba. Babu wani daga cikin sahabbai wanda yake annabi mahaifinsa ne, shi ya haife shi, babu ballantana kuma waɗanda za su zo cikin bayan abin nan. Wannan haihuwa a wato ubantaka ta haihuwa ake magana. Wancan kuma da aka ce wa azwajuhu ummahatuhum, matansa iyayensu ne, iyayen mu'minai ne, ba ana nufin su suka haife su ba kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka ce in ummahatum illa allati waladnahun ba wai ana nufin su suka tsuguna suka haife ku ba wannan bil badaha ba sai an ba bayani ba ka san ba haka ake nufi ba ce iyayen mu menene ana nufin matsayin su yadda ake bukatar ka girma mahaifiyarka ka yi mata biyayya ka kula da haƙƙinta to su ma haka haƙƙinsa yake akan ka fi ta'zimi wal mabarra wa hurmatin nikah kamar yadda haramun ne ka mutum ya auri mahaifiyarsa haka nan haramun ne wani mumini ya auri matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari to haka wannan shine wato fuskar kwatanta su da iyaye din amma ba ana nufin su suka haife su ba shi yasa ba a cewa ba za a aure ƴaƴansu ba mumine suna auren ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ɗaya bayan ɗaya kaga da ana nufin daidai suke da uwa wacce ta haifi mutum kaga zai zama ɗan uwansa ne ba zai auri ƴar uwarsa ba to amma da yake ba hakan ake nufi ba sai ya halatta ga mumine su auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam mata kuma sun yi haka din sauraka ce wa azwaju ummahatuhum a kira'ar Abdullahi dan Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab a cikin mushafinsa suna karanta ayar annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum akwai karan wa huwa abun lahum karshen ayar wa huwa abun lahum to duk da wannan duk da kasancewar wannan bata zama qira'a ce mutawatira ba qira'a ce shadda bata daga cikin alqur'ani to amma alal aqalla tana nuna maka fahimtar da su sahabbai suka yi wa ayar cewa yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke iyaye ga mu'minai wajen a girmama su a kula da haƙƙin su haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake uba ga mu'minai da za a girmama shi a kiyaye haƙƙinsa wannan sun fahimci haka aƙalla daga wannan ƙira'o'i guda biyu na Ubay ibn Ka'ab da kuma Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma a wajen tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi Lut alaihi salam yake gaya wa mutanensa ha'ula'i banati hunna atharu lakum ga ƴaƴanan mata su ne suka fi muku tsarki Mujahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala yake cewa ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa ba yana nufin nisa ummatihi wa inna ma arada nisa ummatihi yana nufin matan al'ummarsa li anna kulla nabiyyin abun li ummatihi kowane annabi uba yake ga al'ummarsa saboda haka yana cewa waɗannan mata da suke cikin gari ƴaƴanku mata ƴaƴana ne ku je ku aure su saboda haka babu wani iskali tsakanin kore kasancewar annabi uba da kuma tabbatar da cewa matan annabi iyaye ne ga mu'mini wanda yana cewa zai iya istighfari ya halatta mutum ya yi istighfari sau dubu don Allah ya biya masa buƙatarsa kuma akwai magabatan da suke yin haka kuma yana neman ƙarin bayani game da istighfari yauwa sannan kuma yake cewa shi ruwan zanzan aka ce waraka ne ga duk abin da aka sha don shi shin akwai adadi ne game da hakan da ko kuma lokaci ko yin wata addu'a da za a sha in za a sha to tambayarsa ta farko ya halatta mutum ya istighfari iya ƙarfinsa iya adadi wato bai da wani adadi tsayayye akwai azkar waɗanda aka yi musu adadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam musu adadi kamar zikirin bayan sallah misali subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da mutum yake 33 wani an musu adadi ko mutum ya yi 10 ko 25 ko 33 kamar yadda ya zo a cikin ruwaya. To abinda aka yi masa adadi aka ce ana yin sa sau kaza, to sai ka takaita akan wannan adadi. Amma abinda yake buɗe azzikrul mutlaq, ana ce masa al-azkarul mutlaqa, waɗanda suke a sake babu kaidi babu wani da baibayi, to nan ko mutum nawa yayi babu wani abu akan wannan. Akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ladan wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, cewa duk mutumin da ya faɗi wannan sau 100 to za a rubuta masa lada 100 akan kare masa laifuka 100, sannan kuma zai zama masa hirzi wato tsari idan da safe ya faɗa har zuwa yamma, idan da yamma ya faɗa kuma har zuwa safe, kuma babu wani mutum da zai fishi sai wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi. Wala yakunu ahadun afdala minhu illa rajulun jaa bi akthara mimma jaa bihi, mutum ba zai fishi ba sai wanda ya fiye da yana shi. To kaga ashe ana iya sama da 100 din, tunda har akwai wanda zai iya fifitar sai yayin da ya sama da yadda ya yi. Kuma rawaito cikin sahabbai wanda suke yin azkar da yawa, kamar Abu Huraira shi kansa yakan yi istighfari sau 1000, Abu Darda rawaito yakan yi sau 40,000 ma, gwargwadon iyawarka. Sai dai abinda ya ja hankalina a cikin tambayarka cewa ka yi istighfari 1000 don biyan bukata, ya kamata mu sani cewa kada mu rika alakanta ibadar mu da wata bukatar mu. Ka zama mai bautawa Allah ko da yaushe, kada ka ce wai bukatar kace za ta saka bautawa Allah, sai zama kamar irin walbani walbaka walhanani walqimimi, in za ka bani ni ma zan baka, in ba za ka bani ba ni ma zan qimimi. To kaga wannan ba haka ya kamata bawa ya malanci ubangijinsa ba, ubangiji kullun cikin baka yake, a cikin ni'imarsa kake ta fantamawa, ba gare ba rana babu lokacin da zaka wofinta daga ni'imar Ubangiji. So kaddara cewa kai kana so kai abu kaza amma dan ka cimma bukata kaza, ma'ana da zaka cimma wannan bukatar zaka watsar, ba haka ya kamata ba. Saboda kuma zama masu bautar Allah iyayenmu, ittaqullaha haqqa tuqatih, amma kada mu rika ganin za mu rika bauta Allah yanda muke da bukata a wajensa. Tun ya yi rika sadaka in yana da bukata, in ya ga bukata su ta biya daina, wannan ba haka ya kamata ba. Sannan tambayarsa ta biyu game da ruwan zamzam, ma'u zamzam lima shuriba lah, hadisi ne tabbatacce ana shan ruwan zamzam domin neman biyan bukata, ba a faɗi adadi aka iyakance adadin shan ba, ba a ce sai ya sha kaza ba sannan bukatar ta biya. Kadai yi ta sha tare da halarto wannan niyya a cikin zuciyarka, idan wata rashin lafiya ce take damunka kana sha da niyyar Allah ya baka lada, ya warkar da kai daga wannan cutar, ka yi ta sha har lokacin da za ka samu wannan waraka idan Allah ya rubuta maka hakan. Amma babu wani adadi, sannan kuma babu wata addu'a ta musamman da aka ce ita ce ta shan ruwan zamzam. Ka iyaka dai lokacin da za ka sha ka halarto da bukatar ka, ko ma ka ambace ta ya Allah ina fama da abu kaza, ina fatan Ubangiji za ka yaye min, sai ka sha wannan ruwan zamzam. Amma babu wani lokaci da aka aje ko wani adadi ko kuma wata addu'a ta musamman. Wannan kuma yake cewa zai iya roƙon Allah da Hausa a cikin sujjadar sallah, a'a, mun sha faɗa sallah wata ibada ce da aka yi bayanin yadda take tun daga farkonta har ƙarshenta, kuma Annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ba ka da ikon ka canza wata hay'a daga cikin wannan hay'a sai da nassi, sai idan nassi ne ya tabbatar da cewa kana da damar ka canza abu kaza, to sai ka canza saboda wannan nassin da ka samu. Amma babu nassi to ba za ka yi wani canji ba saboda bukatar ka kai. Ku sani shi larabci a gurin musulmi ba wai yare ne zalla ba, yare ne da yake haɗe da addininsa, sauran yaruka duk da zaka koya yare ne, kana iya ka koye shi, kana iya ka watsar da shi, babu kuma abin da zai cutar da kai addinin ka ko ka kasa rayuwa a bayan kasa. Amma shi larabci yarenka ne, yare ne da yake hada da addini, ba zai yiwu ba kai addinin ba tare da shi ba. Tun lokacin da ka zo sallah larabci kake yi, tun daga iqamarka da larabci kake yi, baka je wani masallaci ka ji saboda tsabar su sai sun yi yaren su ba, za ka ji sun yi iqama da Hausa ko sun yi kiran ladan ya kiran sallah da Hausa. Akwai sanda a Turkiya a lokacin da Kemal Ataturk yayi wance kali da khilafa, yayi kokari ya mai da kasar turba ta ba ruwanta da addini, ya hana kiran sallah da larabci dan ya san cewa larabci wani abu ne wanda yana da wato wani ruhi ne wanda yake hurawa mutane ransu na addini. Saboda haka sai ya ce da harshen Turkanci za a rika kiran sallah. Haka ya rika matsawa mutane, aka maida masallatai gaba daya da harshen Taki ake kiran sallah. Sai da wani ya yi juyin mulki wanda ake kiran shi Mandaris, shi ya dawo da larabcin, aka koma ana kiran sallah da larabci, shi ma suka kama shi suka yi mai juyin mulki suka rataye shi. To idan waɗanda suke so su yaƙi addini ne, za su yaƙi shi kansa harshen larabcin, don sun san shi ne tsanin, ta hanyar da za ka fahimci Alƙur'ani, ta hanyar da za ka fahimci hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta hanyar da za ka fahimci wagagen littattafai da malamai suka rubuta a ƙarni na 2-3 har zuwa yanzu. Idan aka yaƙe shi, to an san cewa an raba musulmi da madogararsu da tsotsuwarsu ta farko ta addinin musulunci. Shi yasa ka fahimci larabci yana da muhimmanci. Yanzu nan cewa kake za ka iya addu'a Allah ya ji ɗan babanka, ko dole sai ka yi larabci? To yanzu ka kasa koyon dai Allah ya ji ɗan babanka da larabcin da za ka faɗa a sujjada? Kalma nawa ce duka za ka faɗa? Allahumma arham abi, shi kenan fa ka faɗa. Allahumma arham walidi, shi kenan ko da ka faɗa ta yi. Amma yanzu kana ƙoƙarin a halatta maka ka watsar da larabcin ka kama Hausarka, shi kuma bai rabe zuwa halatta masa ya yi larabcinsa, inyamuri ya zo a halatta masa ya yi inyamurancinsa. Haka sai ga kowa sallarsa ta zama daban. Sai yasa za mu ga malamai hatta irin Allahu Akbar da aka shar'anta lokacin da kake intiƙali daga wani rukuni zuwa wani rukuni a sallah, malamai sun yi saɓani akan ya halatta ka faɗi wata kalmar da za ta yi kama da wannan, duk da akwai wanda suka yi ƙoƙarin su ba da dama, amma dai ba su fita da kalmar Al-Akbar, sai dai suke Allahu Al-Akbar, wanda shi ma jamhur sun yi watsi da wannan, ko Allahu Al-Akbar. Kaga dai Akbar ɗin tana nan, illa an ƙara mata alif da lam ne, amma ba su yadda ba, saboda zai canza wani abin da shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi sallah da shi. Karanta Fatiha da wani yare yayin da baka iya ta da larabci ba, shi ma Ahnaf sun yi kokarin su fito da maganar cewa ana iya karanta da Farisanci, yaran su kenan, yaran Abu Hanifa rahimahullah. To amma jumhurin malamai sun yi watsi da wannan, kuma ya saba wa sunna. Saboda haka ka koyi larabcin da za ka yi addu'a da shi, in baka sani ba ka hakura, in ka gama sallar sai ka yi addu'a, ba ce aka yi dole ba, ko ka ki ko ka so sai a cikin sallah ne za a karba addu'ar ka, ka bari in ka gama sai ka yi. Kuma yana da kyau mu haddace addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wata addu'a da za ka yi ba ta kai wanda Annabi ya yi ba, domin ya fi ka sanin Allah, ya fi ka sanin ya za a yabi Allah, ya fi ka sanin abinda za a yi Allah ya karba addu'a. Saboda haka yayin da zai yi addu'a ya koyar da wata addu'a ko a ji shi yana wata addu'a, babu shakka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske fiye da wacce za mu shirya da kanmu. Ba wai haramu ne ka shirya addu'ar ka ba, amma yi kokari ka haddace addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka riƙa yin su a cikin ruku a cikin sujjadar ka in ka ga dama. Wannan ya tambaya ne game da wani abu da ya ce an tsoro da shi a harkar ball, ya faɗi sunansa ko bet Niger ko kuma bet predication. haka ba ko bai bayani ba ya ake yin sa shi dai ya ce caca ce kuma in yi nasiha to ban ce da shi ba caca bace amma kuma yana da kyau ya gaya min ya ake yin sa in na gamsu cacan ce kaga sai in yi nasiha amma yanzu in nayi nasiha nayi nasiha ne akan shi yadda ya kira abu so idan kana son a yi maka fatawa ko a yi maka wani bayani akan abu to ka faɗi ya ake yin sa sai dai in ka san mai shi mai yin sa mai maganar ya san shi wani abu ne mashhuri amma yanzu sai kake an fito da shi wani abu sabo kaga abu ne sabo ba lalle mai magana ya san shi ba saboda haka in kana so in yi magana akan sa to ka faɗi yadda ake yin sa in ya so idan har ya tabbata cewa cacan ce to shikenan sai a yi faɗakarwa akan jama'a su guje shi domin illar da take cikin caca ina ga za mu tsaya a nan mu shiga karatu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربنا لأحضرنه هو الشياطين ثم لم يخبرن
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulu al-insanu kuma mutun yana cewa a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya yanzu ashe idan na mutu za a dawo da ni da raina awala yadhkuru al-insanu shin yanzu mutun baya tuna cewa anna khalaqnahu lalle mu muka halicce shi min qablu gabanin haka wa lam yaku shay'a yayin da bai zama komai ba fa rabbika to haqiqa to nayi rantsuwa da ubangijinka la nahshurannahum washayatina lalle tabbaci haqiqa zamu tattaro su da shaydanu thumma la nuhdirannahum hawla jahannama jithiya sannan mu halartu su gaban jahannama a duddurkushe thumma la najzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya sannan mu tsamo daga kowace kungiya mu tsamo wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama thumma la nahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya sannan kuma lalle mu muka fi sanin wane ne yafi cancantar ya kula da wannan wuta anan Allah subhanahu wataala yana cewa wa yaqulu al-insanu mutum yana fada jiya mun fadi cewa al-insanu anan ko dai ana nufin annas ana nufin mutane saboda a gaba can Allah subhanahu wataala ya ce fa rabbika lanahshurannahum ya nuna cewa al-insan anan mutane ake nufi wato ba mutum ɗaya ba ko kuma ya zama al-insanu anan mausuf ne an shafe sifarsa mausuf ne da aka shafe sifarsa zama wa yaqulu al-insanu al-kafiru wato kafiri yana cewa ko kuma ya zama ta'rifin da yake cikin al-insan kalmar al da take cikin al-insan tana nufin ahad kalma ce al-al ce al-ahadiyya wato wani mutum sananne da ake magana akan sa wanda wasu daga cikin malamai sun ce shine Ubay ibn Khalaf ko kuma al-Walid ibn al-Mughira waɗannan manya-manyan kafirai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da su to a cikin su ne ɗaya yake fadar wannan maganar cewa yanzu in ya mutu za a sake dawo da shi da ransa za a sake komo da shi rayayyansa to shine anan Allah subhanahu wataala yake kafa masa hujja akan yiwuwar dawo da shi bayan mutuwarsa shine halittarsa ta farko da Allah ya yi tunda har Allah ya halicce shi ba tare da akwai shi ba lam yaku shay'a bai zama komai ba to kuwa ya fi komai sauki Allah ya dawo da shi bayan ya zama komai da bai zama komai ba aka yi shi, daga babu aka yi shi, to kaga yanzu akwai shi, a yi shi daga akwai ya fi sauki akan a yi shi daga babu, to kuma Allah ya yi shi daga babu. Sai yasa cewa lam yaku shay'a, Allah cewa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh, Allah shi yake farar halitta kuma ya dawo ya saki ta, ya dawo da ita, kuma wannan shi ya fi sauki a gare shi. Allah ya kafa masa hujja da halittarsa ta farko, kamar yadda ya ce walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun, a ce ba ku san halittar farko ba, me ya hana ba za ku wa'azantu ba. A wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Allah ya ce awalam yara al-insan, yanzu mutum baya ganin cewa mu muka halicce shi daga digon maniyyi, fa idha huwa khasimun mubin, sai gashi mai husuma da bayyana husumarsa, wato mai jayayya, kuma yana bayyana jayayyarsa a fili, wa daraba lana mathalan, kuma ya buga mana misali, wa nasiya khalqa, ya manta halittarsa ta farko da Allah ya yi shi daga babu. Wa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, yayin da yake cewa wane ne zai raya kasusuwa alhalin sun zama diddigaggu, kul ka gaya masa yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra, wanda ya kagi halittar ta daga farko a farko shine zai iya dawo da ita raya ta, wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi wato masanin dukkan halitta ne. Al-Imam al-Bukhari a cikin sahihun littafin sa ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala, Allah mai girma da buwaya yana cewa kadzabani ibnu adam wa lam yakul lahu an yukadzibani, kadzabani ibnu adam wa lam yakul lahu an yukadzibani, wa adhani ibnu adam wa lam yakul lahu an yu'ziyani, اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني اول كما بداني وليس اول خلق باهون عليه من اخره, واما اذاه اياي فقوله ان لي ولدا وانا الاحد السبت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. النبي صلى الله عليه وسلم يروى دغا الله, الله yana cewa kazzabani ibnu adam, dan adam ya ƙaryata ni, ولم يكن له ان يكذبني, kuma bai dace ba dan adam ya ƙaryata ni, wa adhan ibn adam, kuma dan adam ya cutar da ni, wa lam yakun lahu an yu'ziyani, bai kuma dace gare shi ya cutar da ni ba. Sai Allah ya fassara ƙaryatawar, ce amma takdhibuhu iyaya, ƙaryatawar da ya mun kuwa, fa qawluhu, ita ce fadar sa, lan yu'idani kama bada'a kama bada'ani, yace Allah ba zai dawo da ni ba kamar yanda ya fara halittata, wannan ƙaryata Allah ne. Allah ya halicce shi da babu shi, yanzu kuma yana cewa Allah ba zai dawo da shi ba, Allah ce dan adam yana ƙaryata ne anan. Allah ce walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayhi min akhirih, wato farkon halitta, farkon yin halitta bata zama mafi sauki gare shi ba daga ƙarshen ta, wato sake yinta, maimaita ta, farkonta shine abinda in akwai abu mai wahala ko wanda zai fi wahala zai a gurin Allah shine farkon, to kuma bai zama mai wahala a gurin sa ba, to ya za a yi kuma sake dawo da shi ya zama mai wahala a gurin sa, cewa amma azahu iyaya, amma cutar da ni da yake yi, fa qawluhu inna li waladan, da yake cewa ina da da, dan adam yake cewa ina da da, wa ana al-ahad al-halin ni dai ne tilo, as-samad abin nufi da bukatu, الذي لم يلد ولم يولد والنبي هيفا بابا هيفيش با ولم يكن له كفوا احد كما باشي ده وني وند يكي تمكا ده شي. سنة الله سبحانه وتعالى يتي فو ربك, الله يكي زاز ناس ده صورة ده سو يتي فو ربك نارنت ده أبنججنك لنحشرنهم والشياطين للي تبس من تتروس تعالى ده شيئانو. عنان الله سبحانه وتعالى يهران سوا ده ذات انسا bayan ya kafa hujjar cewa zai iya dawo da shi, sai kuma ya rantsuwa da zatinsa cewa dole ne Allah zai tattaro su ya tashe su, wa shayatinahum, su da shaidaninsu, Allah zai tattaro su da shaidaninsu waɗanda suke bautawa ba Allah ba. a nan an yi atsafin shaidanu a kan lamirin da yake komawa ga mushrikai ce fawa rabbika lanahshurannahum, wannan lamirin hum yana komawa zuwa ga mushrikai waɗanda suke ƙaryata Allah, suke cewa Allah ba zai tashi mutum ba bayan mutuwarsa. Sai Allah ya yi atsafin shaidanu yace washayatina akan wannan lamiri, wato wannan dan a wato nuna wulaƙantuwarsu da ƙasƙantuwarsu ta yadda Allah subhanahu wataala zai tattaro su tare da mafi ƙasƙancin jinsi, mafi ɓarnar jinsi su ne shaidanu. Sannan kuma a yi nuni zuwa ga cewa shaidanu ɗin nan su suka jawo su, su suka ja su, suka sababa musu shiga cikin irin wannan halaka har suke ƙaryata tashi bayan mutuwa. To shaidanun da suka jefa su cikin wannan halaka tare Allah zai tashe su gaba ɗaya. Kuma a nuna muku cewa a musu ishara da cewa makomar shaidanun nan ita ce makomarsu, wanda kuma kowa ya san cewa makomar shaidanu ita ce wutar jahannama, ita ce azabar Allah. To tunda har tare za a tashe su, wannan yana nuna cewa makoma ɗaya za su koma, shine za su kasance wutar jahannama ce makomarsu. A ce ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا, sannan lalle tabbas sai mun kawo su gaban jahannama a gurfani a durkushe, sun durkusa durkuso na kaskanci, durkuso na wulakanci, na tozarta a gaban jahannama, wanda ya sha bamban da durkuso da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul jasiya, wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wancan durkuso da Allah ya faɗa a cikin suratul jasiya, inda ya ce za ka ga kowace al'umma ana wato jasiya za ka same ta a durkushe, wannan durkuso ne na ƙasƙantar da kai gaban Allah, na khudu'i lillah, wannan kuma durkuso ne a gaban jahannama na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda haka akwai bambanci tsakanin wancan durkuso da kuma wannan durkuso da Allah ya ambata a nan. Shi yasa Mujahid da Qatada aka ruwaito suna cewa annahum li shiddati ma hum alayhi la yaqdiruna ala alqiyam, saboda tsanani da wahala da musibar da kafirai suke ciki za su zama ba ma sa iya miƙewa da kafafuwansu, ba za su iya tashi tsaye ba. Sannan Allah ya sake cewa thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya, sannan daga kowace kungiya za mu fitar da wanda yafi tsananin aurin kai ga Allah mai rahama daga cikin su. Wato wannan ya kuma fi wato waccan barazanar ta farko, razanarwa ta farko fa rabbika lanahshurannahum, razanarwa ta biyu thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya, razanarwa ta uku thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya. Wannan razanarwa ta uku cewa daga kuma kowace kungiya, kowace jama'a za a fitar da wanda yafi tsananin wato tsaurin kai da taurin kai ga Allah mai rahama, ya fi zama abin tsoratarwa sama da waɗancan, domin a nan ware su ne don kowa a jefa cikin jahannama inda ya fi dacewa da shi. Saboda idan suka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala aka halarto su, to ba guri ɗaya za a jefa su a cikin jahannama ba, saboda kowa akwai gwargwadon yadda ya kai ga zurfafawa cikin kafircinsa, wani ya fi zurfi a cikin kafircinsa, wani shi ya ja wasu cikin wannan kafirci. Saboda haka wutar da za a jefa kowanne daban take da ɗan'uwansa. To tunda har an zo gurin ware, wato an zo kuma gurin da ya fi ko'ina tsanani, can an kawo su gaban jahannama, nan kuma jefa su za a yi cikin wutar jahannama. Shi yasa aka shiga ware su, domin a abin nan an yi amfani da kalmar shi'a. Saboda kalmar shi'a fi galibi a cikin Alƙur'ani, mafi yawancin gurare da Allah ya amfani da kalmar shi'a za ka ga ba guri ne na yabo ba, guri ne na suka, na ɓaci. Wannan shi ne galibin abin da ya fi yawa a cikin Alƙur'ani, kamar inna allazina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay, waɗanda suka yi wa addininsu a yada, suka kacaltara addininsu, suka zama ƙungiya-ƙungiya, suka zama shi'a-shi'a, ce lasta minhum fi shay, ba ruwanka da su, kaga nan ba yabo ba ne. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل باشياعهم اشياعهم انا با يبو بني واتو ان هنا مسو ابين ده سكي شاوا kamar yanda akai da wasu makamantan su gabanin haka innahum kanu fi shakkin murib. Haka nan kissar annabi Musa alayhi salam fawajada fiha rajulan yaqtatilani hadha min shi'atihi وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه زاد شيئا النبي موسى انا على نفهم ونم باسرائيلي هذا كراهو شيئا النبي موسى اما يا زمان متمن كركي بزمان متمن كركي با saboda lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa har ya kai wajen taimakon sa yake san kai to bayan sun sake haduwa sai bayan sake fito sai ya sake haduwa da shi fa kharaja menene fa idan lazi sansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin kaga karshe ya koma gawiyyun mubin ya zama wato halakakki kuma wanda halakarsa ta bayyana ya bayyana halakarsa to kaga wannan kalmar shi min shi'ati anan ma bata zama abin kirki ba yawanci za ka ga yawanci kalmar shi'a Qur'ani ta zo da irin wannan ma'ana inda ta zo da abin mai kyau shine wa inna min shi'atihi la Ibrahim to kaga kalmar shi'a yawanci tana zuwa da irin wannan ma'ana shi yasa anan ta zo da wannan ma'ana sun madanan ji anan min kulli shi'ati ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya sannan daga kowace kungiya zamu fitar da wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama daga cikin su wanda yafi kowa kafirci daga cikin su zamu fito da shi daga cikin kowace kungiya ko wadannan masu addini mu ware shi domin ya zan azabar sa ta fita sauran wannan tsoratarwa ne Allah yake yi wa shugabannin kafirci na Makka a wancan lokaci da kuma shugabannin kafirci na kowane lokaci cewa a ranar gobe kiyama idan aka zo to za a fara warewa aka fara ware su ya zamana su za a saka a gaba sannan mabiyan su biyo bayan su haka sai shugabannin bata sun fara shiga azaba sannan a kawo mabiyan su su shiga daga baya kamar yanda a nan duniya suke bin su a baya haka nan a lahira aka zo azabtarwa za a sako su a baya kamar yadda Allah ya ce yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamah wato kan fir'auna yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamati fa awradahumun nar fa bi'sa al-wirdul mawrud to fir'auna zai wuce gaba yana jagorantar mutanen sa ranar gobe kiyama zuwa wuta saboda shi ya jagorance su a nan duniya ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad komai suna yi ne bisa shawarar sa bisa ra'ayin sa to haka nan alkiyama zai wuce gaba wajen ya jagorance su zuwa wuta ibn mas'ud yana cewa yuhbasu al-awwalu ala al-akhir hatta idha takamalat al-iddah atahum jami'an thumma bada'a bil akabir fal akabir jurman wa huwa qawluhu thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya abdullahi ibn mas'ud yace za a tsare na farko har a tara su gaba daya har zuwa na karshe idan adadinsu ya cika sannan sai a zo da su gaba daya sai a fara da manyan su sannan mabiyinsa wato aka fara da shugaba sannan mataimaki sannan watakila aje sakatare sannan aje PRO haka dai ayi ta tafiya kowanne ya zama ya rike matsayinsa a can wajen shiga jahannama kamar yadda ya rike matsayinsa a nan a duniya yace wannan shine ma'anar fadar Allah thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya kuma wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wataala da yace qala al-khuluf ummun kan khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban dafan min an-nar qala likulli dhif walakin la ta'lamun Allah subhanahu wataala yace qala al-khuluf ummun kan khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar mushigawta cikin al'ummomin da suka gabace ku na aljanu da mutane kullama dakhalat ummatun la'ana ukhtaha lokacin da kowace tawaga ta shiga sai ta la'anci tawagar da ta iske a ciki hatta idan daraku fiha jami'an har sai sun gama haduwa ciki wato kowace tawaga ta shiga za ta iske shugabannin a ciki sai ta shiga la'antar su Allah ce sai sun gama haduwa qalat ukhrahum li'ulahum sai wanda suka shigo daga karshe su ne mabiyan za su fada waɗanda suka iske a cikin wutar su ne shugabannin ce ha'ulai a zalluna su ce waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban min dhifan minan nar Allah ka ba su azaba ninkin ba ninkin ta wuta Allah ce da kullum dai kowa za a dinka masa gwargwadon aikinsa, walakin la ta'lamu sai dai ba ku sani ba ne. Saboda kaga shugabanni su suke fara shiga, in sun shiga sannan a kawo mabiya. To shi ne ma'anar thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya, za a ware su domin a fitar da wanda ya fi tsaurin kai daga cikinsu, daga nan kuma sai a sa shi gaba ya wuce ya jagoranci wannan al'umma da ya batar. To bayan an shigar da su, bayan an ware su din da farko, za a jefa su cikin jahannama. An ware tsagera, wanda ya fi kowa tsageranci da bata a cikin kowace ƙungiya, cikin kowane wato addinin bata, addinin da yake addini na bata, an ware wanda su ne shugabanni. To waɗannan da aka ware, kowa zai riƙa ganin kamar wanda ya fi kamata ya fara shiga kuma a cikinsu. Su ma a cikinsu wataƙila akwai wanda yake gaba. To sai Allah ya nuna musu cewa, a'a shi Allah shi ya san kuma waye zai fi kuna daga cikinsu kuma. Thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya, sannan mu muka fi su sanin waye ne ya fi cancantar kuna daga cikinsu, wato kunarsa ta fi ta ɗan uwansa, ko kuma zai fi azabtuwa sama da ɗan uwansa. Akwai waɗanda za a sa su dawwama har abada a cikin wutar, akwai waɗanda za a sa kuma a ninninka musu azaba a cikin wutar, akwai waɗanda wataƙila laifinsu bai kai ga kafirci ba bayan an ninninka musu azabar su gwargwadon laifukan da suka yi sannan a fito da su. Wannan Allah ce duk mu muka san wannan, ku ba za ku san wannan ba, amma dai li kullin dhayf walakin la ta'lamu, kowa za a ninka masa ku ne ba ku sani ba. Sai Allah ce wa in minkum illa waliduha. Sannan Allah ya ce wa in minkum illa waridha, babu wani daga cikin ku face ya shige ta, wato wuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan ya zan wato abu ne da yake na wajibi da Allah ya riga ya zartar ga kansa. Thumma nunajji alladhina taqaw, sannan mu tsirar da wanda suka yi taqawa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan, wa mar'a adh-dhalimi a cikinta jithiyan, a gugurfani a durkushe. Wannan aya malamai sun yi sabani wajen fassararta. A ciki dai Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani cikin ku face ya shige ta. An yi amfani da kalmar al-wurud illa wariduha. To wannan al-wurud din menene ma'anarta? Shin yana nufin shiga ne kamar yadda mutum zai shiga gidansa, ko zai shiga gari, ko kuma me ake nufi da al-wurud anan? Wasu daga cikin malamai suka ce al-wurud anan ana nufin ƙetare siradi. An san siradi za a dora shi akan jahannama ne, kamar yadda ake dora gada akan dam ko akan wani ruwa, mai wucewa ya zo ya wuce ta sama, kasansa ruwa samansa kuma gada ce. To wasu suka ce wannan wucewa akan siradi din ita ake magana anan, cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin ku face ya wuce ta kan wuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan hukunci ne na tabbatacce, zartacce ga ubangijinka. Saboda haka kowa sai ya bi ta kan siradi. To amma daga baya sun bar najjil ladina taqaw, sai mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah su samu su haye siradi, kowa gwargwadon aikinsa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, wa mar'a adh-dhalimi sun kuma su faffada a ciki a durkushe. Wasu suka ce wannan shine ma'anar ayar, tana nufin ƙetare siradi. Babu wani cikin halitta mutum ko aljan face sai ya bi ta kan siradi, siradin nan kuma akan jahannama yake. Imam Muslim ya fitar da hadisin Abu Zubair an Jabir radiyallahu ta'ala anhu, wanda an tambaye shi anil wurud, an tambaye shi game da wannan aya wa in minkum illa wariduha, menene wariduha din? To sai Jabir dan Abdullah sai yake cewa za a zo da mu ranar gobe kiyama akan wani tudu, mu zama mu ne a saman kowa. Yana nufin musulmi mu'minai cikin wannan al'umma ya zama su ne saman kowa ga sauranan duk a kasansu. Fato da al'umam bi awthaniha, kowace al'umma a kirawo ta da gunkinta, masu bautar abu kaza ku taho, ana fadar gunkin su kuma suna biyo wannan gunki, haka za a yi wa ma kana ta'budu da abinda suke bautawa al-awwal fal-awwal haka ai tai daya bayan daya Jabir yace thumma yatina rabbuna ba'da zalika sannan ubangijin mu yazo mana bayan wannan bayan an gaba kiran kowace al'umma da gunkin da take bautawa da sunan abinda take bautawa sai ubangijin mu yazo mana sai yace matan zuruna me kuke jira ne fa yaquluna nanzuru rabbana muna jiran ganin ubangijin mu ne tunda kowace al'umma an kirawo ta da sunan abin bautar ta muna jiran abin bautar mu ne fa yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum ai ni ne abin bautar ku fa yaquluna sai su ce hatta nanzura ilayka sai in mun ganka zamu yadda kai ne fa yatajalla lahum yadhhak sai Allah ya bayyana gare su yana dariya قال فينطلق بهم فيتبعونه سي يجاس قبس بيشي ويؤطى كل إنسان منهم منافقا كان أو مؤمنا كان أو منافقا نورا سي قوة دقا تكينسو أباشا هزكي سواء مؤمنين يكون منافقين تكينونا الأمة سي أباشا هزكي ثم يتبعونه سنن سي سيقبض بنسا يتي وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك أكن قدر جهنم كما wato ga gada nan akan jahannama gadar kuma akan ta akwai kugiyoyi da kuma bishiyoyi masu kayar gaske ta khudu man sha Allah waɗannan kugiyoyi da waɗannan kayoyi suna kama wanda Allah ya ga dama su kama thumma yutfa unurul munafiqin sai kuma a kashe hasken munafikai sai su gan su cikin duhu mutum yana tafiya akan wani abu mai ramiya wato mai santsi doro mai santsi kuma gashi da duhu kaga sai yadda hali yayi babu magana ya tafi a meke saboda ka zai iya fadawa ciki sai Allah janye hasken munafikai ya bar hasken mu'minai sun bayan jul mu'minuna mu'minai su kuma su tsira fatanju awwalu zumratin wujuhum kal qamari laylatal badr yace farkon wato tawaga za su tsira fuskokin su na haske kamar wata daren 14 sab'una alfan tun 70 daga cikin su la yuhasabun ko hisabi ba za a yi musu ba thumma alladhina yalunahu sannan sai masu biyar su kuma ka adwa al-jumun najmin fi as-sama' su kuma su zo da hasken su kamar mafi hasken tauraro a sama thumma kadhalika haka nan dai kowa zai zo da gurgurdan hasken sa ana ta samun raguwa ana ta samun raguwa ثم تحل الشفاعه sannan kuma bayan an gama sai kuma shafa'a tabbata ita kuma wa yashfa'una hatta yakhruja min an-nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'ira sannan sai a ci gaba da cetan mu'minai daga cikin wutar jahannama wadanda laifin su ya ja suka fada cikin jahannama har sai an fitar da wanda yake cewa la ilaha illallah wanda ya mutu da tauhidi da kalmar shahada wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'ira a cikin zuciyarsa abinda ke cikin zuciyarsa na al-khair bai fi awan wato nauyin kwayar sha'ira ta alkama ɗaya ba fayaj'aluna bi fina'i jahannam sai a sanya su a gaban kofar aljanna aje su a kofar gidan aljanna an fito da su daga jahannama sai aje su a kofar shiga aljanna yarshuna alaihimul ma mu'minai ɗan aljanna za su ta zuba mu waɗannan da aka fito da su daga jahannama ruwa hatta yanbutu nabata shay'i fi sayli har sai sun tsiro wato kamar yanda tsiro yake fitowa daga makwararin ruwa da gurin da ruwa yake gudu yake kwarara to za ka ga tsirrai sun fito haka za su fito su ma waye za mu tura ku kowanne kunar jikinsa ta bace sun bai yasalu hatta tujala lahu dunya wa asharatu amsalha ma'aha sannan ya roƙon Allah bayan an shigo da shi aljanna ya roƙon Allah ƙari har a bashi kwatankwacin duniya aljanna ta zan kwatankwacin duniya da goma kamarta wato kamar kwatankwacin duniya goma wannan shine mafi kan wato dan karamin mai rabo a gidan aljanna kenan wanda aljanna ta za ta zama kamar duniyar nan tamu goma shine karshen wanda zai shiga aljanna shine wanda zai iske rabansa na karshe kenan bayan kowa ya dauka to kaga ko kamar bauta aka ce za a baka gidan aljanna bari ka ce za a baka duniyar gaba daya ba. To kaga wannan hadisi na Jabir an tambaye shi game da wurud, hadisi ne mawkufi amma hukuncin sa hukuncin rafi'i ne. An tambaye shi al-wurud da Allah ce wa in minkum illa wariduha, to sai ya fassara al-wurud din da ketare siradi. Kaga kamar shi ya fassara ayar da cewa ketare siradi ake nufi. Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin sa ya rawaito riwaya ingantacciya daga Abdullahi dan Mas'ud game da wannan ayar wa in minkum illa wariduha. Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya fassara ta da cewa as-siratu ala jahannam mithlu haddi as-sayfi, wato wani siradi ne akan jahannama, hanya ce akan jahannama amma kamar kaifin takobi take. Fatamurru tabaqatul ula, tawagar farko za su wuce kalbar kamar walqiya, haka za su wuce. Wasaniya karrihi, tawaga ta biyu kamar iska. Wasalitha ka ajwalil khayli, tawaga ta uku kamar mafi gudun dawakai. Sannan kuma warabi'a, tawaga ta hudu kuma ka ajwalil baha'im, kuma mafi gudun dabbobi. ثم يمرون والملائكه يقولون اللهم سلم سلم, سوچي تكن غدن نن ملائكونا چوا دسو الله كفوتر الله كفوتر. wannan yana da shawahid da yawa a cikin sahihain, hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira da wannan su daga cikin sahabbai. haka nan a cikin tabi'ai akwai Qatada da Ma'mar, haka suka fassara ita ayar wa ibnukum illa waridha, su fassara ta suma da abin nan. Qatada ya fassara ta da cewa ana nufin ketare siradi. haka nan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ma haka ya fassara ta, kamar yadda yazo cikin Tabari yace wurudul muslimina al-murur ala al-jisr bayna dhahrayha wa wurudul mushrikina an yadkhuluha, yace wurudin da ake nufi shigar musulmi da ake nufi a cikin wannan aya ana nufin su wuce takan gadan siradin ta, wato gadar da take kanta. Su kowa mushrikai abinda ake nufi su shige cikinta. Wannan ita ce fassara ta farko. Fassara ta biyu wasu suka ce ana nufin kusantar ta da tsinkayarta amma ba shiga cikinta ba, kamar yadda Allah ya ce walamma warada ma'a madyana, kisar annabi Musa walamma warada ma'a madyana, kaga ba ana nufin ya shiga cikin ruwan ba amma ya tsinkawo ruwan madyana, wato ya matso kusa da inda yake. Shi yasa ya ga wannan ‘yan mata guda biyu kuma ya ga sauran mutane suna jan ruwa daga wannan rijiya. Saboda kalmar warada a nan kaga ba tana nufin shiga ciki ba, tana nufin ka matso kusa da abu ka zan kana tsinkayarsa. Haka wannan ayar ma haka take nufi, cewa wa in minkum illa wariduha, kowa sai ya matso kusa da wutar jahannama ya tsinkaye ta. Suka ce kamar yadda Allah ya ce ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam, jinsar annabi Yusuf alayhi salam ke cewa ja'at sayyara, sai matafiya suka zo fa arsalu waridahum, sai suka aika mai tsinkayo musu, mai zo ne zai dubo musu ruwa. kaga waridahum shi ne wanda zai je ya leko musu ina za a samu ruwa. ya zo ya ga inda rijiyar take fa adla dalwa, ya jefa gugarsa. suka ce to warid a nan kaga ba ana nufin mai shiga ba, ana nufin wanda zai tafi dubo abu ya tsinkayo inda yake. suka ce a Laraba suna cewa waradatul qafilatul balad, sai waradatul qafilatul balad ba suna nufin sun shiga gari ba. yayin da suka matso kusa da gari, to ana iya fadar wannan koda ko ba su shiga cikin garin ba. don haka suka ce wannan ayar abinda take nufi kenan. sannan kuma kauli na uku shine wasu da suke cewa abinda ake nufi da in minkum illa wariduha, ana nufin kowa zai dandani ita wuta din, amma ka san mumine daga ciki shine zazzabin da suke yi abin nan a ciki anan duniya, zafin da suke samu anan duniya lokacin da ake tsananin zafi kamar irin yanzu din nan. to wannan zafin shine ka san mumine, saboda annabi ya ce al-humma min fihi jahannam fabriduha bil ma, zazzabi yana daga cikin numfashin abin nan, numfasawar jahannama, don haka ku sanyaye wannan zazzabi da ruwa. suka ce to zazzabin da mumini yake yi da zafin da yake ji shine kasansa na wannan wutar jahannama, amma ba ana nufin za a shige ta a ranar gobe kiyama ba. to sun ce waccan shiga ba ita ake nufi ba, saboda Allah ya ce innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. أكشي إن الذين سبقت لهم من الحسنى ودن دا ما في كان كلمة تلقى يتواتو ما في كان كلمة يتشي كلمة رشقرسو الجنة شي واتو إن الجنة تلقى تتبت أغنسو أولئك أنها مبعدون سوء ودن دا أكي نيسان تدسوني لقوتا بعضاسو شجيتا با كاكي نان أشي أنا نفن ومؤمنين ba su shiga wuta ba suka ce to kaga ba za a fassara wannan aya da cewa tana nufin kowa zai shiga wuta ba to kauli na hudu shine wanda suka ce ana nufin shigar wuta din amma Allah subhanahu wataala zai kare mu'minai masu tsoron Allah daga zafinta da cutarwarta su shiga ta su fita lafiya ba tare da ta kone su ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam aka jefa shi wuta ya fito daga wutar lafiya lau ta kasance bardan wa salaman alaihi to su ma haka za su kasance don haka shigar ake nufi ba wani abu ba wanda wannan shine kauli na hudu kuma shi za mu yi bayanin sa a karatunmu na gaba insha Allah kuma sannan wannan kauli shine kauli rajihi kamar yadda za mu yi bayani a gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.